Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fata an wani lafiya. Har yanzu dai babaya ko makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan shiri na yau Laraba, 7 ga watan Satumba shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa 'yan kasuwa a jihar Agadar sun koka akan taɓarɓarewar ciniki, lamarin da suka danganta shi da yakin da ake yi a ƙasar Ukraine. Hukumomi a jamhuriyar Niger kuma na ci gaba da bada agaji ga mazauna yankin karkara, wanda ake ba su taimakon kayan abinci a kyauta ko kuma akan farashi mai rahusa a daidai lokacin da farashin abinci ke ƙara hauhawa a kasuwa. Kamar kowane daren ranar Laraba, yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman akan yadda ake gudanar da sana'ar kasuwancin barkono a Arewa a kudu maso yammacin Najeriya. Akwai kuma labaran wasanni daga ƙasar Ghana. To amma kafin nan, ga Baballe da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Babbar kotun ƙasar Iraki ta yanke hukuncin cewa kundin tsarin mulkin ƙasar bai ba ta damar rusa majalisar dokokin ƙasar ba. Hukuncin da aka yi tsammanin sa na yau Laraba ya ƙara dagula rikicin siyasar da ba taɓa ganin irinsa ba a Iraki na tsawon watanni 11. Kotu dai ta ce ba ta da hurumin rusa majalisar dokokin ƙasar a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar, wanda ya kasance wata babbar bukata da fitaccen malamin Shi'a Muqtada al-Sadr ya nema. Al-Sadr ya lashe mafi yawan ƙuri'u zaben da aka gudanar a watan Oktoban bara, amma ya kasa kafa gwamnati mai rinjaye. Yanzu yana ta kiraye-kiraye a rusa majalisar dokokin ƙasar da kuma gudanar da zaɓukan da wuri, kuma ya kasance yana gwagwarmayar mulki da abokan hamayyarsa da Iran ke marawa baya. Mutane da yawa suna fargabar hukuncin zai iya haifar da ƙarin tashin hankali. Wani jami'in Rasha ya faɗa yau Laraba cewa shugaban Rasha Vladimir Putin da shugaban Sin Xi Jinping za su gana a mako mai zuwa wani taro a ƙasar Uzbekistan. Jakadan ƙasar Rasha a ƙasar Sin Andrei Denisov ya shaidawa manema labarai cewa shugabannin biyu za su gana a taron ƙungiyar haɗin gwiwa ta Shanghai, wanda za a yi a birnin Samarkand na ƙasar Uzbekistan tsakanin ranakun 15 zuwa 16 ga watan Satumba. A rawaito, Denisov yana faɗawa kamfanin dillancin labaran Rasha na TASS cewa muna kan shirin halartar wannan taro. Idan ta kasance ziyarar ta Uzbekistan, za ta zamo ta farko da shi zai kai ƙasar waje cikin shekaru 2.5. Kafafen yaɗa labaran Rasha kuma sun rawaito shi na shirye-shiryen kai ziyara ƙasar Kazakhstan kafin zuwa taron a Uzbekistan, sai dai ba a tabbatar da rahotannin ba. Da aka tambaye shi game da ziyarar Uzbekistan, kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Sin, Morning, ya faɗa wa taron manema labarai yau Laraba cewa ba shi da wani ƙarin bayani da zai yi. Jaridar Washington Post ta rawaito cewa daga cikin takardun da jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI suka gano a wurin shakatawa na tsohon shugaban Amurka Donald Trump a jihar Florida a watan da ya wuce, akwai wanda ke bayyana ƙarfin sojojin wata ƙasa da ya haɗa da ƙarfin makaman nukiliyarta. Jaridar ta ce rahoton nata ya dogara ne da bayanan mutanen da ke da masaniya kan lamarin, amma bata ambaci sunan gwamnatin ƙasar wajen da lamarin ya shafa ba. Rahoton ya kuma ce wasu takardu da aka karɓe a binciken da aka gudanar a ranar 8 ga watan Agustan da ya gabata a wurin shakatawa na Mar-a-Lago na Trump sun bayyana ayyukan Amurka da ke da sirri da manyan jami'an tsaron ƙasar da dama ba su sani ba. Ma'aikatar shari'a ta Amurka tana binciken rike bayanan tsaron ƙasa da ƙoƙarin daƙile bincikenta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban hukumar ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi hasashen cewa za a buƙaci aƙalla dala biliyan 1 cikin gaggawa domin daƙile yunwa a ƙasar Somalia a watanni masu zuwa da farkon shekara mai zuwa, lokacin da ake sa ran ƙarin lokacin noman rani biyu za su ƙara haddasa fari mai ɗimbin tarihi da ya addabi ƙasashen ƙuryar gabashin Afirka da ake kira Horn. Martin Griffith ya faɗa a wani jawabi ta bidiyo da ya daga Mogadishu, babban birnin ƙasar Somalia, cewa wani sabon rahoto daga kwamitin ƙwararru masu zaman kansu ya ce za a yi fama da yunwa a Somalia tsakanin watan Oktoba da Disamba, idan ba za mu iya kawar da ita ba tare da kauce mata kamar yadda ta kasance a shekarar 2016 da 2017. Mataimakin sakataren jami'a mai kula da harkokin jin kai ya shaida manema labarai na Majalisar Dinkin Duniya cewa ana buƙatar sama da dala biliyan ɗaya na sabbin kuɗaɗe baya ga roƙon da Majalisar Dinkin Duniya ta yi na kusan dala biliyan 1.4. Ana ci gaba da zaman zulumi a lardin Saskatchewan da 'yan asalin ƙasar Canada ke zaune, bayan da 'yan sanda suka yi gargaɗin cewa mai yiwuwa wanda ake zargi da kai wani mummunan harin wuka a ƙarshen makon da ya gabata yana nan laɓa a yankin. Jami'an 'yan sanda sun kewaye wani gida da bindigogi a ranar Talata, amma ba a bayyana ko wanda ake neman ruwa a Jallo, Miles Sanderson, yana cikin gidan ba. Tun da farko an faɗa mutanen da ke zaune a yankin James Smith Cree First Nation da su zauna a gida. An tsinci gawar ɗan uwan wanda ake neman ruwa a Jallo da shi ma ake zargi, Damien Sanderson, a ranar Litinin a kusa da wurin da aka kai harin. An kuma zargi 'yan uwan da kashe mutane 11 tare da jikkata wasu 18 a wurare da dama. Prime Minister Canada Justin Trudeau ya yi alkawarin ci gaba da ba da tallafi daga gwamnatin tarayya tare da mai da hankali na kare lafiyar kowa da kowa, yayin da ake ci gaba da neman wanda ake zargi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, a daidai lokacin da ake shiga watanni 7 da mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine, wadansu 'yan kasuwa a Niger suna kokawa a kan ƙarancin ciniki, inda sukan shafe kwanaki 5 ba tare da sun yi cinikin ko 1,000 ba, lamarin da suka danganta da mamayar, inda masana tattalin arziki ke ganin hakan zai kawo wa tattalin arzikin Niger koma baya, wacce take hasashen samun bukasar tattalin arziki a wannan shekara. Ga dai rahoton Hamid Mahmud.
A wani abu da ke zaman alamun shiga cikin rudanin tattalin arziki, 'yan kasuwa a wasu yankuna na ƙasar Niger na ƙara shiga cikin matsi sakamakon ƙarancin ciniki da suke fuskanta, lamarin da suke alakanta shi da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. To sai dai rashin cinikin da 'yan kasuwa ke fuskanta a yanzu na neman jefa su cikin tsakamin wahalar gaske.
Sunana ni dai Muhammadu, dan kasuwa ne a gada su harkar ciniki sai a hankali. Yanzu kaga misali an kai kwana 5 ma ko shika ma bai ciniki ba, ga muna zauna kawai. Kuma duk abin da kawo wannan matsalolin yakin gane na Rasha da ake yi da Ukraine tun lokacin shi ne ko ya tsaya.
Sunana Amara na kasuwa. Tun ga lokacin cinin yanzu kasuwancin kawai sai dai a hankali, sai ka gani a fito bai samun abun yanda yake son shi, wannan ana samun haka nan.
Aminu Waje shine shugaban 'yan kasuwa na jihar Agadez ya bayyana girman matsalar.
Bangaren kasuwanci a yanzu ana samun rici kasu mai yawa. Cikas wanda muke samu shine rishin ciniki. Yanzu in ka ɗauka sai ka samu ɗan kasuwa wani yana buɗe shagoye sati bai sai da kaya ba, ai matsalar ba ta da yaka misali, sai shi kadai sai abin da ke. Kaga labar bai samu kuɗi ba, shi kanshi ɗan kasuwa bai samu ba, wa'anda yake ba maula kuma shi bai da kuma balantana ya ji dadi haye ba su maula in sun zo. To kenan kaga matsalar ta shahi mutun diya. Ba sai muna cikin hali wanda yake na kakanin kai tunda babu ciniki. Akwai kunci sosai ma tunda in ba sai da ai kunci ya kare. Kullu yomin ana magana cewa yakin Ukraine da Russia. Wannan yaki zai iya haddasa matsaloli an ka dogara da abun ne kana amfani da shi. To sai ya zaman to ka dogara gare shi radda aka gabace ma shi sai ka samu matsala.
Wannan matsalar dai na zuwa ne daidai lokacin da Niger ke hasashen samun bunƙasar tattalin arziki a wannan shekarar, inda masana ke ganin matsalar ka iya kawo wa Niger koma bayan tattalin arziki. Malam Bukari, masanin tattalin arziki a Agadez.
Ba a samun ci gaba dai na harko sai kasuwa tana da kyau. Duk ƙasar da kaga ta samu ci gaba, tattalin arziki yana samun ci gaba, to kasuwa tana kyau. Dan kasuwa na saida kayan shi yanda yake so, suna shiga suna fita. Da abin da ka kawo na saidawa za a saida daidai gurgudu, mutum ya samu riba shi ya koma ya sayo wani. Amma da zaran dan kasuwa baya samun kasuwa babu ciniki, to babu ci gaba. Ƙasa kuma in ta ci baya kuma kowa ma ya ci baya.
Kwararru dai sun buƙaci ga gwamnatin Niger ɗin ta yi tanadin cikin gida ta hanyar magance hauhawar farashin kayayyaki da sauran abubuwan da ke haifar da su. Hamid Mahmud, muryar Amerika daga Agadez, jamhuriyar Niger.
A gaida Hamid Mahmud da wannan rahoto. Har yanzu a jamhuriyar ta Niger, hukumomin ƙasar na ci gaba da ba da agajin abinci ga mazauna yankin karkara a kyauta ko kuma akan farashi mai sauki. A daidai lokacin da farashin abinci ke ƙara hauhawa a kasuwanni, ganin cewa ba a so makai ga albarkatun gonaki na wannan shekara ba. hukumomin sun yi hakan ne don hana 'yan kasuwa cin karensu ba babbaka a irin wannan lokacin. Wakilin Haru da Mamman Bako ya hada mana rahoto akan haka.
Abdu Muhammadu shine magajin garin birnin Kwanni, ya yi mini bayani game da wannan taimakon daga gwamnati ya shafi na sayan kin.
Mu dai nan da muka samu kashi uku yake. Na farko dai akwai wanga wanda ake saida mutane a Rahusa, abinci a saida shi a Rahusa, wannan salo ne da gwamnati ya kullo da shi tun ɗan shekaru.
A rage kuɗin abinci.
Abinci a saye shi a aje, sai an ga kamar irin wanga lokaci na tsanani ya yi sai a hiddo a saida ma jama'a. Taimako na biyu wanda ya shigo mu, kamar taimako ne da gwamnati ya kawo ga kidaddagar da an kai ga shekara wadda ta huce, mun samu kusan gari 49 wasu ka samu karamcin abinci. To bisa haka nan sai gwamnati ya taimako mu da abinci wanda an kace to ton 100 ne. Ton 100 nan za a bada su, za a yi bada har kashi uku. Aka ce an zo ga gari a tara jama'a karkashin mai gari a ce to shin in yanzu an ka tambaye ku nan shin ina mabukata, sai mutane su zana su wane wane wane, sai abin in an ka faɗi wane an ka ce wane, mutane suna da yancin su ce a'a wanga ba mabukaci na ba ya zama mabukaci. To haka aka yi wannan siblage din garuruwan ga 49 aka je aka dauko sunan nakin waɗanda aka ya cancanta a ba wannan abinci. Wannan phase ta farko an kare ta, yanzu abinda muke jira wagga phase ta biyu ta taho.
Gwamnan jihar Tawa Malam Isa Musa ya je ganin wurin da ake loading abinci zuwa lunguna da sako na wannan jihar ta Tawa da gwamnati ke sayarwa masu karamin karfi akan farashi mai sauki da ma baiwa waɗanda ke cikin mawuyacin hali musamman a karkara kyauta. Ko yaya ajiyar take?
Nous sommes là pour voir comment les choses se passent-elles. Est-ce que toutes les dispositions ont été prises pour
mun dawo mu gani ko shin abincin da ake ajiyewa an dauki matakan kanshi ga talakawa cikin lokaci, kuma kun gani da idanunku. Mun gamsu domin OBVN cewa da ma'aikatar rumbun kasar ba ta yi kasa a gwiwa ba don kan abincin nan ga talakawan kasar da gaugawa. Abin sanyawa gaba a nan shine ganin mun matsa kan abincin don talaka ya samu lilwa da abinci a cikin wannan lokaci.
De façon à ce que nous puissions couvrir cette période de soudure pendant laquelle encore une fois la population a besoin d'aji.
Farashin abincin na ci gaba da hauhawa a kasuwanni, abinda dama ya sa gwamnatin ci gaba da matsewa ƴan kasuwar hili don kar abin ya ƙari akan talaka mazamna karkara. Abinda ya sanar ne ni ijin yaya cimakar take a kasuwar irin wannan lokaci da gwamnati ke sayar wa buhun hatsi sai fajikka 13 kawai kwatankwacin naira 13,000.
Malam Muntarin mai hatsi, muna sai da hatsi fiya 130 buhu, ana sai sai jikka 27 ko 26. Yanzu dai ba su da matsaya kayan cimakar nan, saboda yanzu na sabiya ta huwa wasu danyu ana sai da buhun su jikka 20-21.
Nana Malam Musa Ustaz mai sai da masara da hatsi a nan kasuwa ta birnin Kwanza. Yanzu muna da masara wadda an jikka 24 kuma ba ta wuce tiya 40. Muna da masara wadda an jikka 23, muna da wata tazo kuma 22.
Bashar Musa Alasawa, da tiya yanzu 120 muka sai sheta a dan cinkiwa dan tana wahala. Shi amma har take ƙara kuɗi tana kai har 140-150. Ko ba maki ma yanzu zuwa gaba sami ta dala 100 kuma.
To wannan 2000 ne da 890 ake shirin rarrafawa a jihar Tawa a karo na 7 a cikin wannan matsaccen lokacin. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Ta gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Sai a shakata da wannan wakar.
Ya rawa ga mu buɗaya sauran kabilan da kan
madalla da fatan an shakata da wannan faifan. Yanzu kuma lokaci ne da Hassan Umaru Tambuwal zai kawo muku rahoto na musamman akan yadda ake gudanar da sana'ar kasuwanci na Barkono a kudu maso yammacin Najeriya.
Sana'ar busasshen ata Barkono ko Tonka sana'a ce da wasu ƴan arewacin Najeriya mazauna jahohin kudu maso yammacin Najeriya ke tinkaho da ita domin biyan bukatunsu. Na ziyarci wani yanki a kasuwar Bodija inda ake sayar da busasshen ata ko Barkono, inda na tattauna da wasu masu wannan sana'a.
Sunana Alhaji Murtala Ibrahim binnin Magaji, Zamfara State. Sana'a ta ina sayar da Barkono da kanana da manya.
Barkono nan kala nawa ne?
To akwai kaloli da madina da nake saya, ni kala biyu ne nake saya, daga wannan dan Zaria wanda aka soma daga Zaria, sai kuma wanga da aka soma daga jihar Katsina, abun nan dan Dome kenan.
Naga wani mai kananan daya, me ye sunan shi?
Shine dan Zaria.
Naga wani masakaci shi ma me ye sunan shi?
Wancan kuma bawa ne.
To wancan mai ja da yawa fa?
Wancan samboni.
Wancan mai manyan daya fa?
Wancan tattasai ne.
Wancan mai kamar kore-kore fa?
Tumatur ne.
To a cikin wadannan da list fa, wani yafi tsada, wani farashin sa yafi wani?
To gaskiya ata dan Jos wanda aka zo daga dan Dome shine hicada.
Saboda mi?
Saboda karana ne, kuma can yana da bambancin saya. Kurin kongon shi ma yana da bambanci wurin saiwa.
Nawa ake so buhun shi daga arewa?
Buhun shi daga arewa zai iso na naira 96,500, 97,000.
Ku kuma kusa da shi nawa?
Buhun shi gaskiya sai kai 120,000 ko da 10 ko da 10.
To nawa ake sai da kongon sa a nan Ibadan?
Abinda muka sai da kongon shi muna sai da shi 1,700, 800, har da 900, har 2,000 an samu sana.
Yanzu a yini kana sai da kongo nawa?
Gaskiya ga yini ina ganin wani bizan sai da kongo 10 ko kongo 20 ina samu sa'a.
Kamar wancan tattase nawa ake sai da kongon sa?
Kongon shi 1,500 aka saiwa.
Nawa ake sai dawa a inda kuka sawo shi?
To can inda aka sawo shi kwanaki dai na san 45,000.
Kamar buhu kenan?
Buhun shi kenan.
To nan nawa kuka sai da shi a nan kasuwar Bodija Ibadan?
Nan za a sai da shi 55,000, 53,000.
A cikin waɗannan fanka ko kuma Barkono, wani an ka saye?
Gaskiya hisan dan Zaria. Dan Zaria da aka sa daga Zaria.
To me yasa an ka saye ne?
Saboda ya yaji. Gaskiya ya yaji, ya kowane yaji.
To yaya wannan sana'a ke tafiya a Ibadan?
To alhamdulillah, gaskiya sana'a ta tana tafiya alhamdulillah, ba abin nan, ba matsala.
Ana ciniki sosai?
Gaskiya ana ciniki, ba lahi yanzu kam da yake ba rodo. Gaskiya
wani lokaci ne sana'a asa tafiya?
Lokacin da babu rodo, rodo in yayyanki to lokacin za su dawo gaba ɗaya ga busashe.
Kana nuna yanzu muna cikin lokacin da yafi kasuwa?
Gaskiya zan ana ciniki, duk dai na tsada. Don ka ga nan 50,000 suka sai da buhun shi. Wallahi 50,000 me rage maka zai rage ma naira 1,000?
Alisa ni dan koli birnin Kebbi, ina matsayin chairman masu ata nan Ibadan.
Wace shekara ka fara wannan sana'a ta ata?
Ina kai shekara 25.
Wace sana'a kake yi kafin ka shiga wannan sana'a ta ata?
Ina sai da awaki, ko da ni zo nan awaki sun haka wani garin ga sai na koma ga sana'a Barkono.
Me yasa ka bar sana'a awaki ka koma sana'a Barkono?
Eh, saboda sana'a Barkono da ni shige ta naga ina dan samu, kuma naga ta da min muhimmanci da kyau. Ko da ni zo nan ina dan kasuwanci na a hankali a hankali, ciki dai na je haji, sannan kuma daga baya na kare gidana, kaga ƴan lalurori na duka duk ina yi daga baya a hankali a hankali, kuma sai aka bani ciyamanci na kasuwar Barkono
anan Bodija Ibadan.
Anan Bodija Ibadan.
To dama ka taba yin wannan sana'a a wata jiha kamar arewacin Najeriya?
Ban taba yi ba.
Me baka shawara shiga wannan sana'a?
Shawarta dai kawai ka san ne nan kasuwa yadda yake, in ka ga wani gaba ta yi ma sai ka canza wata.
Yanzu wannan sana'a ta Barkono tana biya ma bukata?
Kwarai kuwa, don ciki na kaci da iyali na, nayi aure ciki, na je haji daga ciki, sannan kuma wasu ƴan lalurori duka ciki nake yi.
Kana da niyyar barin wannan sana'a ka koma ga wata sana'a?
Gaskiya a halin yanzu ban da niyyar barin ta, domin ina cikin ta, ban da matsala tsakanina da ni da ita.
Ka taba koya ma wani wannan sana'a?
Kwarai kuwa.
Kamar dawa ka koya ma?
A hali dai kaga ga wani canza ne, ni kowa mai kasuwanci. Abdulrazak ni kowa mai kasuwanci. Alhassani tsohon chairman ni kowa mai kasuwanci a nan Bodija.
A cikin ƴaƴanka ko ƴan uwa akwai mai sana'a Barkono?
Gaskiya cikin ƴan uwa na ko wani babu mai sana'a Barkono.
Yanzu kana son ɗanka ya gaje ka yayi wannan sana'a ta Barkono ko ata?
Kwarai kuwa.
Saboda mi?
Saboda albarkacinta, tana da albarka kwarai da gaske.
Yanzu da masu sauraro su tambaye ka, ka gaya musu albarka wannan sana'a ta ata ko ta Barkono, me za ka gaya ma masu sauraro?
To ciya zani kawai dai, duk wanda ya shigo ta shi bi a hankali, kuma shi hake gaskiya babu cin amana daga ciki. Duk abin da za ka yi an ka sai ma buhun ata, ka sayar da shi ka ba masu kuɗi kuɗinsu, babu
matsala wagga gaskiya in ka hoke ta insha Allah cikin barkono ba za ka samu matsala ba
suna Kabir Abdurrahman sunan barkono ke sura buhu
kai falke ne koko dilali
ne falke ne
to ya kuke sai da wannan buhuwa a nan kasuwar Borja Ibadan
ina sai da buhun dan zaria 48,495 ina sai da bawa 28,000 wanda su suna kiran shi da shambo ina sai da tattasai 45,544 muna sai da kadan tumatir 65,066
wadannan buhuwa da kuke saidawa ana saye sosai
ana saye alhamdulillah
kuma a yi ni kana saida buhu nawa na karamin ata ko kuma na kowane cikin su
ya danganta da yanayi saboda wani lokaci idan aka yi musu albashi karshen wata sai in saida buhu 20 a rana sama da haka ko kasa da haka amma idan aka zo tsakiyar wata lokacin mai wuce saida buhu 5 ma ko buhu 4
daga wani gari ake kawo buhuwan ata ko barkono
ana kawo shi daga Zaria Kano Kebbi to ana kawo su
to ya kake kallon wannan sana'a taka kayan ata ko barkono
to alhamdulillah aka kullu halin baba abin da zamu ce ga Allah subhanahu wa ta'ala sai dai godiya
to abin da kake so wannan sana'a tana yi ma
alhamdulillah tana yi mun alhamdulillah da gurgudu
bayan kai duka wannan ko kana da wani dan uwa ko da wanda ka yin wannan sana'a
akwai yan uwa da yawa da dama duk da ka yankin Zaria muke sosai tabbas akwai
banda nan kasuwar Borja Ibadan ka taba yin cin ata a wata kasuwa ko wata jaha
ta a wata jaha ko nan ne kuna fara anifin sai da barkono sai da sai
to ya an kai ka taho nan kasuwar Borja Ibadan ta wuce hanya ka shiga
na taho kasuwar Borja 2009
watan 2009 kenan
yawa ina kasuwar Borja na nufin suwa na sayarwa da karshe kuma ya zama na bana zuwa sai da tura kudi a suma
to wannan shi ya juya ka daga sana'ar ka koma dilali
to dama ne da ya samu dan saboda yawan zaman da nake a wurin hakan ya kasance
amma mutane na zargin cewa ku dilale yawanci kuna yin keri kara mu abu kudi bisa gaba ba a taya muku ce an taya hakan me zaka ce
tabbas akwai masu yin hakan na amma ni bana yin hakan
baka taba yin keri ba
a ban taba yi ba dan masu sayan masu sun san haka
idan ka ga wanda ka keri ga sana'a ta me zaka ga mishi
ina bai shawaran ya bai dan hakan ba dacewa bane dan shi ma me sai yin sai ya ji dadi gare ka gobe zai dawo amma an ka mai keri ga cha ƙarya ne gobe zai dawo ba
sunana Salisu Kwantuta
wannan sana'a ta ata me ya baka sha'awa har ka shiga wannan sana'a ta ata
to gaskiya alhakikatar auri ina da aboki wanda aka ce ma Yahaya Kura Koko shi ya koya min sana'ar barkono kuma sana'ar nan a gurgurje insha Allah Allah ya daukaka ni kuma ya sa mata albarka kuma alhamdulillah domin ko kai da kai min tambayo yanzu ka san sana'a ta banda wata sana'a oyster sai ta kihi
to me yasa ka juya daga sana'a kihi zuwa barkono
gaskiya ai ka san Maiduguri ba she ba lahiya gare ta ba saboda yanzu babu kihi na ya koma hannun dai insha Allah ba dai sai na hadi ba misali ko ba haka ba shin zanin zonan kuma ni canza kuma Allah ya daukaka ni kuma ni gaba kuma alhamdulillah wannan kaso ta mu Allah ya sa mata albarka
amin da ace kai bayani irin ci gaban da ka samu a cikin wannan sana'a ta barkono yaya zaka bayyana wannan
alhakikatul auri ko da Allah ya sa dai ni shiga wannan sana'a na gida dai na kaina kuma na kare to kuma insha Allah ina da yara waɗanda suke suna Kebbi State suna makaranta Tonos kuma duk inda Allah da iko ne ya kaddaci yariya ta buga waya ko yaro buga waya in Allah ya sada ana samu abinda aka aika musu ba tare an shiga wani yanayi ba
me zaka ce ga masu cewa ku masu wannan sana'a ta ata kuna surkawa da wanda yake da fari da wanda baya da fari da wanda yake da kyau da wanda baya da kyau kuna sai dan majama'a
atan nan da hori da wanda ba hori ba kowane yana da ja amma su yarabawan ga haka suke kuma bugaggi suna ganin cewa da an ka sai saladin shi suna sayan wancan kamar kowane isha naira 500 na kware 800 amma yanzu halin da ake ciki kongon barkono Borja Oja naira 1000 yake magana ai canji ai menene babu shi
Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Muktar Abbas zai shigo mana da labaran wasanni
wasanni a takaice
aka yi na ɗan wasan Ghana da za su yi wasan sada zumunci da ƙasar Brazil da kuma Nicaragua ta sadu da irin kace na ce da aka saba na kowa da wane ne suka cancanci a hada da sunan su ko waɗanda ba su cancanta ba tawagan mutum 29 da Otto Addo ya ba da sanarwar su a ranar Talata 6 ga watan Satumba shekara ta 2022 ta hada da fatawa Isahaka Abid da bai yi wa wasu daɗi ba suke tambayar abin da yasa aka hada da matashin dan wasa da ke famar samun lokacin wasa Sporting Lisbon kamar yadda suke korafi dan wasan sau uku kacal ya samu bayyana wa Sporting Lisbon bayan an cajje wasu dan wasan sai dai akwai waɗanda kuma ke fadan cewar shine kadai dan wasa ba hago da ya saura wa kungiyar ta Black Stars dan haka ya dace ya samu gurbi har yau akwai wadanda ke jin Joseph Pencil ne wanda ya fi cancanta a gayyata saboda yanzu haka shine ke haskawa a Turai ya zura kwallaye uku bana a cikin kwallaye bakwai da clubin din sa ta zura a raga ya taimaka a goluka guda biyu dan wasan kasar Ghana haifaffen kasar Burtaniya Tariqa Lamptey ya bada sanarwa a hukunci na canja matsayin kasarsa zuwa Ghana an gano dan wasan na Brighton and Hove Albion da sanye da rigan wasan Black Stars a cikin wani video tare da rubutu kamar haka godiya da albarka Allah ya kare ni hoton videon ya fito ne bayan an zabe shi a cikin ɗan wasan da za su taka wa Black Stars wasa yayin hutun watan Satumba Lamptey na a cikin ɗan wasa biyar sabbi da Otto Addo ya ambata wa wasan sada zumunci da Ghana za ta yi da kasar Brazil da kuma Nicaragua Linda Don Metenge sabon kamar da Hasaf Okuta yi daga kasar DR Congo an yi rajistar sa kuma ya dace zai yi wasa na farko wa clubon sai dai akwai raɗaɗin cewar ba a kammala tsarin rajistar ba tukun waɗan wasan na tsakiya wata majiya daga clubon ta tabbatar da cewar ɗan wasan ya soma motsa jiki da clubon alamar komai ya kammalo majiyar ta ƙara da cewar Matangi ya cika duk bukatu na hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar Ghana kuma fatar su Allah ya kai mu ƙarshen mako da za a soma Premier League ɗin Ghana zai yi fitowarsa na farko wa Accra Hasaf Oak magoya bayan Arsenal sun la'anci ra'ayin saka sunan ɗan wasan tsakiya Thomas Partey cikin tawaga na ɗan wasa da aka gayyata su yi wa Ghana wasa a wasan sada zumunci da za ta yi a ƙarshen watan nan duk da rauni da ya samu a cinya an saka sunan ɗan wasan mai shekaru 29 cikin ɗan wasa 29 da coach Otto Addo ya yi kira don wasan da za a yi da Brazil da ainihin Nicaragua a matsayin shirin da Ghana ke yi wa gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 da za a yi a kasar Qatar shekaran nan da wannan muka iso ƙarshen labaran wasannin Radwanullah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra
Tuma dalla yanzu kuma ga labarai a takaice
Babbar kotun kasar Iraki ta yanke hukuncin cewa kundin tsarin mulkin kasar bai bata damar rusa majalisar dokokin kasar ba hukuncin da aka yi tsammanin sa ne Laraba ya kara dagula rikicin siyasar da ba taba ganin irin sa ba Iraki na tsawon watanni 11 Kotu da ita ce ba ta da hurumin rusa majalisar dokokin kasar a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin kasar wanda ya kasance wata babbar bukata da fitaccen malamin Shi'a Muqtada al-Sadr ya nema. Wani jami'in Rasha ya faɗa yau Laraba cewa shugaban Rasha Vladimir Putin da shugaban Sin Xi Jinping za su gana a mako mai zuwa wani taro a ƙasar Uzbekistan. Jakadan ƙasar Rasha a ƙasar Sin Andrei Denisov ya shaidawa manema labarai cewa Shugabannin biyu za su gana a taron kungiyar haɗin gwiwa ta Shanghai wanda za a yi a birnin Samarkand na ƙasar Uzbekistan tsakanin ranakun 15 zuwa 16 ga watan Satumba. A rawaito Denisov yana faɗawa kamfanin dillancin labaran Rasha na TASS cewa
To duka kuma iya abin da za mu iya kawo muku kenan a yau sai kuma gobe da safe za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su Baba Yakubu Makiri ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nake sallama da ku. Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin summa amin. Assalamu alaikum.